sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafi da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Kwamitin masu taimakawa shari'a sun tabbatar da aikata laifi akan Derek Chauvin da wasu tsofaffin 'yan sanda guda uku da ke da hannu a mutuwar bakar fatan Amurkan nan George Floyd na take 'yancin ɗan adam. An tabbatar da laifi akan jami'an su hudu karkashin dokokin tarayya da suka haramta wa jami'an tsaro tauyewa mutum 'yanci ko alfarma na samun kariya da kundin tsarin mulki ko kuma dokokin Amurka suka shata. A jiya Juma'a an tuhumi Chauvin da wasu laifuka guda uku da suka hada da hanawa Floyd 'yancin kaucewa amfani da ƙarfin tuwo daga ɗan sanda ta hanyar sa ƙwauri a danne masa wuya tsawon mintuna 9.5 yayin da Floyd ke kwance ƙasa kana aka saka masa ankwa ba tare da rigima ba, lamarin da ya sanadiyar mutuwar Floyd. Abokan aikin Chauvin da suke tare da shi a wurin da suka hada da Total mai shekaru 35 da kuma J. Alexander Quang mai shekaru 27 su ma an tuhume su da rashin hana Chauvin mai shekaru 45 amfani da ƙarfi fiye da kima akan Floyd. Shi ma mutum na uku Thomas Lane mai shekaru 37 an zarge shi da gaza taimakawa Floyd bisa ganganci yayin da aka kwantar da shi a ƙasa kuma yake buƙatar taimako kamar yadda sauran suka ki taimakawa. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta tabbatar da rigakafin COVID-19 da China ta yi domin buƙatar gaggawa a faɗin duniya. Rigakafin da kamfanin harhaɗa magunguna na gwamnatin China Sinopharm shi ne rigakafin farko da ba a ƙasashen yammacin duniya aka yi da hukumar WHO ta tabbatar da shi ba. Matakin na jiya Juma'a shi ne kuma na farko da hukumar kiwon lafiya ta jama'a ta duniya ta tabbatar da rigakafin China akan matakin gaggawa ga yaƙi da cututtuka masu yaɗo. An riga dai an yi wa miliyoyin mutane amfani da rigakafin na China na Sinopharm a ƙasar ta China da wasu sassa na duniya tare da rigakafi na biyu da aka yi a China. Matakin da hukumar WHO ta ɗauka zai sa a ƙara rigakafin Sinopharm a cikin jerin rigakafin COVID-19 a cikin shirin COVAX, shirin nan da ke rabawa ƙasashe matalauta rigakafi. A jiya Juma'a manyan jami'an diplomasiyar Amurka da China da Rasha sun yi kira ga ƙarfafa yin aiki tare wurin shawo kan matsaloli da ke huskantar duniya da kuma mummunar annobar COVID-19, amma kuma sun tafka muhawara akan batutuwa da suka yi saɓani da juna da kuma wake da laifin barazana ga tsarin yin aiki tare tsakanin ƙasashen duniya. Babban taron na kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya shine na farko da aka yi tare ta yanar gizo tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da takwarorinsa ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov da ministan harkokin wajen China Wang Yi, wanda ya jagoranci taron a matsayin shugaban kwamitin na wannan wata. Duk da manyan saɓaninsu musamman akan batutuwan haƙƙin bil'adama da kuma na demokaradiyya, duk ƙasashen guda uku sun ce a shirye suke su yi aikin haɗin gwiwa da sauran ƙasashen duniya domin shawo ƙalubalolin ƙasa da ƙasa sakamakon annobar COVID-19 da batun canjin yanayi da kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da kuma taimakawa mutane mabuƙata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a birnin Washington DC. A jiya Juma'a gwamnatin Biden ta gaggauta yin bayani domin kawar da damuwa akan rashin samar da isassun ayyukan yi da hukumar kwadugo ta bayyana, lamarin da ke nuni da shirin ceto Amurka na bada tallafin $1.1 trillion da ya zama doka a cikin watan Maris kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Masana tattalin arziki da masu sharhi a Amurka sun bayyana damuwa da safiyar jiya Juma'a yayin da hukumar kwadagon ta ce tattalin arzikin Amurka da ake ganin zai faɗaɗa cikin gaggawa ya samar da ayyuka 666,000 kacal ne a cikin watan Afrilu. Wannan ya yi ƙasa ainun akan ayyuka miliyan guda da masana da dama suka yi hasashen samu, kana idan aka kwatanta da ayyukan da suka yi ƙasa wanda aka yi kiyasin su a cikin watan Fabrairu da kuma Maris, lamarin da ya haifar da damuwar cewa farfaɗowar tattalin arzikin Amurka sakamakon annobar ka iya tafiyar hawainiya. Yayin wani taro a fadar White House, sakatariyar Bitar Malin Amurka Janet Yellen ta faɗa cewa manufar shirin ceto ƙasar ita ce tallafawa Amurkawa domin su samu sauki ta yadda za su gina rayuwarsu bayan an fice daga wannan annoban, kada ya ƙarfafa ƙarin kashe kuɗaɗen gwamnati. Ta kuma yi wasu kalamai na bada ƙwarin gwiwa, tana mai cewa ina ganin za mu iya samun isassun ayyukan yi a cikin sabuwar shekara, amma alƙaluman da aka fito da su na nuna ba mu kammala ayyukanmu ba tukuna. A ƙarshe, Amurka ta sake ɗaukar matakin warware takaddama a kan babban madatsar ruwa na wutar lantarkin Habasha da ke cikin kogin Nilu. Sabon jakadan Amurka a ƙasashen kuryar Afirka, Jeffrey Feltman, yana ziyara a ƙasashen Misira da Sudan da Eritrea da kuma Habasha a matsayin wani sabon yunkurin Washington na warware wannan takaddama.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar, ga shirin A Bari Ya Huce, da fatan za a yi sauraro lafiya.
Masu taurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Fatar an wayi gari lafiya. Yau a cikin shirin A Bari Ya Huce ina tare da Malam Salim. Barka da shigo a wannan zaure na A Bari Ya Huce.
Yawa, barka da gare
zalunci. Sai ba bakon sauraron A Bari Ya Huce bane, sai dai bakon shiga wannan shiri na A Bari Ya Huce ne.
Haka ne Grace, kwarai. Ni ba kun shiga wannan.
Yau wato zuwa nan gaba kadan zamu bayyana wa masu saurare wane ne Malam Salihu. To amma kafin nan, kamar yadda muka saba, bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe. gaisuwar a bari ya hute da taya murna zuwa ga Abdul Karim Said Abdullah wanda matarsa Jamila ta haifi ta gwaye Ummu Salma da Ummu Khair waɗanda kuma aka radawa suna ranar Asabar da ta gabata a Damagaram. Allah ya raya ta gwaye ya kuma sa su zama mummunai masu tsoron Allah da tausayin iyaye. Sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga Ecclesiar Ekwa da Bauchi DCC domin rasuwar Reverend Dr. Shuaibu Bian wanda ya rasu ranar Asabar. Muna mika gaisuwar ta'aziya ga tsohon abokin aikinmu Ibrahim Alfa Ahmed domin rasuwar wansa Aminu Alfa Ahmed wanda ya rasu a garin Bauchi. Muna kuma mika gaisuwar abari ya huce ga wakilinmu a Damagaram Tamal Abari domin rasuwar wani babansu Sile Mahare wanda ake ce ma dan Dauda a Maradi. Allah sa sun huta, Allah kuma ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta bari ya huce zuwa ga baban gida Mato da Muhammad Malaminta da Isa Lawal Girgin. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Bala Muhammad Dambam da Salihu Isa Fana da baban gida Mato. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Ado Salati da Aliko Auta da fatar an tashi lafiya.
Sannan ko gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Dr. Salihu Bakari Gire da fatan yana cikin koshin lafiya. Sai kuma gaisuwar a bari ya huce tare da fatan alkhairi zuwa ga Hussein Yusuf Masta da kuma iyalansa da fatan suna nan cikin koshin lafiya. Sai kuma gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Alhaji Musa Waziri Arsawa da ke garin Bauchi da shi da iyalinsa da fatan suna nan cikin koshin lafiya. Sai kuma zan yi ainihin wato yiwa shi ainihin wato Musa Waziri fatan za mu iya cewa fatan Allah Ubangiji ya gafarta wa za mu iya kiranta da inna domin ubar gidansa ce Allah matar kasuwa a Grace.
To Allah ya sa ta huta. To Salo, aka ce komi kirkinka baka gama kasuwa da gaisuwa, sabili da aka bari mu dire da waɗannan gaishe-gaishe na sada zumunci ga Askira Mai Haula da Usman Kasim Kiringim sai ni Abadan Bam. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Usman Danladi Burga a tsohon ma'aikacin DRC Bauchi da Kabiru Ali Kobi. Gaisuwar fata alheri zuwa ga Bala Ahmed da Abubakar Abdul Aziz da fatar an tashi lafiya. Kamar yadda muka ce Salihu, komi kirkinka baka gama kasuwa da gaisuwa, sabili da haka za mu dire a wannan babi sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana.
Allah yo jalla jalalu indama fuddir min beda salati ma tolati no kan hammi andama fulbe duro bedir ladde no dammi kettine fulbe duro be fame ku galammi fulbe duro be ladde burde jangeyo
fulbe duro be ladde burde jangeyo
inde awani boba
mala Salihu. Ina ƙara maka barka da shigowa wannan shirin. Cikakken sunan Malam Salihu
Shidi Salihu Muhammad Garba.
To wane ne Malam Salihu?
To Grace Salihu dai dan jarida ne. Sannan kuma a farko nayi fara koyon aiki jarida na gidan radio Malaka jiha wato na ABC Yola dake jihar Adama. Daga ƙarshe dai da haka ina aiki da Radio Nigeria. A nan ma na zo na aiki a gudun wata yanzu aka gani kuma na zo zan fara aiki da Muryar Amurka.
Kama fara ka ce kama fara.
Na ma fara aiki da Muryar Amurka.
A matsayin wakilin mu a jihar Adamawa da Taraba.
Haka kwarai na fara aiki a Muryar Amurka a matsayin wakilin Muryar Amurka a jihar Adamawa da kuma Taraba. Kuma Salisu an haife shi a ƙaramar hukumar Gide wadda ya yi makarantarsa na primary a Kuratulan Primary School da ke Modire, kuma ya je makarantar gaba da primary ana ce da ita Dave Nuklan wato Debole kenan. Wadda daga bisani ya sake tafiyar ya tafi ya karanci yanayin da ake gudanar da shugabanci wato public administration a Federal Polytechnic da ke a nan Yola. Sannan Salisu ya yi aure yana da matarsa guda ɗaya, kuma Salisu Allah ya azarta shi da ya uku.
To
akwai Yasira, akwai Yasir, akwai kuma Abdulsamad.
To Allah raya. To Salisu menene ya sa ka shiga aikin jarida?
To Grace, ina mai kyau da zan cewa tun ina ɗan ƙanƙani mahaifina yana in ya dawo aiki don Mangaruba yana kama gidan Radio Nigeria Kaduna. To a kullum idan za mu tafi masallaci sallar Mangaruba sai in ji ana zaɓe a gidan Radio Nigeria Kaduna. To akwai wani kiɗa da ake sawa dab da in za a yi labarai. To da zarar an fara sa wannan kiɗan sai hankalina ya dawo kai in zauna don in nutsu in ji labaran nan, saboda kullum ina ji mahaifina yana cewa zai a ji labaran duniya, za a ji labaran duniya. Sai na taso da wannan aƙida wadda ya kasance ni kullum burajina shi ne na wazantar, na faɗakar, da kuma nishaɗantar. Hakan ta sanya ban da wani abun buri wadda kowane lokaci na fi son na ji ina cikin barkwanci, ina cikin nishaɗi. To saboda wannan shi ne makasudin abun da ya sa na shiga aikin jarida Grace.
To madalla, to a cikin shekarun nan da kai kana aikin jarida, wanne labari ne fi ɗaukar hankalinka, ko wanda ka bayar, ko kuma dai wani labari ya fi ɗaukar hankalinka a matsayin ɗan jarida?
To Grace, labarin da na karanta shi, wanda lokacin da nake karanta shi na ji hankalina ya tashi har na ji kamar ma in tashi gurin karatun ba ɗan aiki na bane, shine lokacin da masu tada kai baya suka kawo hari a ƙaramar hukumar Mincika, wadda ita ce karamar hukuma ta biyu a cikin ƙananan hukumomi da aka fara kawo hari a shekara ta 2014. Wadda wannan labarin ni na fara karanta shi lokacin da aka wallafa shi shugabannin wani tantance kasance ni ne zan karanta. To wannan labarin ya tayar min da hankali, kuma ya ɗauki hankali na wadda kowane lokaci ina kwatanci da wannan labarin. Hankalina ya tashi sosai a kai, kuma ya ja hankalina a kai wadda lupa da dama tun lokacin da za su ba da taɗi ko a cikin wa za su ji an ce ai Salisu ne ya fara faɗi a labaransu na ƙarfe hudu. Wannan shi ne labarin da ya fi ɗaukar hankalina, wadda ya ja hankalina Grace a aikin jarida da na yi, kuma labarin da na fara ɗauka wadda ya fara jan hankali.
To me yake burge ka da Muryar Amurka musamman?
Shine na farko ina samun labari ingantacce a Muryar Amurka. Na biyu ina samun shirye-shirye, zan iya cewa a Muryar Amurka na fara koyon gabatar da shiri wanda ta wannan
to
a murar Amurka na fara koyon yadda ake gudanar da shirye-shirye yadda zaka zauna ku gudanar da shi da ke rike mai sauraro ya zauna kuma ya bibiye ka a lokacin da zaka tashi
to haka
amma Amurka na fara wannan sannan shiri na gaba kuma wanda yake jan hankali na wannan a koyaushe da shi ke nema abokin barkwanci ne wannan shiri yana ɗaya daga ciki
to barka da shigowa shirin
na gode kwarai gare alheri
to madalla to Allah ya sa a dace Allah ya kara basira Allah ya bada nasara Allah kuma ya sa a gama lafiya muna maraftaka da shigowa wannan iyali na sashen Hausa
to madalla nagode kwarai gare alheri Abdu
inde rabbana jalla jalalul hamid jawmu duniya ta giwina bi hamdina Mitori mamanna no isinje abe mata da kun duniya do halka te abe mata wo peda ku mi hado haba wurde dinama mitori maya hadi handu juje abe ma mitori maya hadi handu juje abe ma
wannan waƙoƙi da muke bugawa din yau kai ka aika mana da su ashe bafin latini ne kenan
wato waɗannan waƙoƙin da zan yi cewa su ne waƙoƙin da suke burge ni musamman duk lokacin da na zauna ina sauraron su suna matukar burge ni sakamakon na tashi cikin Fulani
to
na san duk wata hidima da na yi da Fulani ne da cewa ni ba Fulani ba ne
kai kana jin Fulatanci
sese
ba su abin da ake cewa kaɗan-kaɗan da Fulanci ba me ake cewa kaɗan-kaɗan shede-shede ko me sadda-sadda yawon kana jin ɗan Fulatanci sadda-sadda ko to ba da la'alla ya sa dai a cikin waɗannan waƙoƙin Fulanin da muka yi duka ba mu zagi sarki ba ka a ci mu tara
Allah ya yi ba na shi kowace sarki ko wani azu a wani
to ba da sai kace kuma kana da labarin Fulani
akwai labarin ba Fulani kin san a nan a Adama Fulani suna yawan zuwa ƙauye tsayayya kuma su je su sai da ɗan dabban su sai su sai wani abun su dawo da shi riga
kamar kosai din nan
wani ba Fulani ne yawwa to wannan karo ba kosai ya zuro bukincin kullum duk satin ya tashi kasuwa yana ganin talabijin wato TV a kasuwar ƙauye ana yawan sai da shi to sai shi ba ya ra'ayi yake gaskiya satin nan in ya zo zai sai wannan talabijin
ɗin kofa
to yana ba kita mali da ya zo ya sai talabijin wanda ya sai da masa talabijin sai ya ce masa taka je sai ka sa guda ka kira yan wada ko ka arziki a zauna a yi kallo
Ai ko za a yi ta? Lalle. Za a kallo kan. Lalle.
Ai ko gresi na baki na baki. Yana zuwa. To sai ta tsada girare a kakamu ya
tsoya. Me ana ma magana? Lalle ai sai kallon talabijin.
Kuma sai ya zaro kibi cikin kwali kawai sai ya sa cikin wuta sai suka zauna ko ya kalle sassansa kawai.
Ya ce yau ba ta rufe kallo. Lalle.
to yada karshen cibi ya kaya
to ba zai koma kasuwa da ce wanda ya sai mishi da TV kila ba in ya miri ne ya rabta mishi sanda ya ce ka biya da kuɗi na ya ce kaga ito da
Aikuwa gina kamar gina gani.
Aikuwa?
Ai mako da ya zagaro da ya zo kasa ina ka shiga tsakanin su
Ramadana da muke ciki yanzu kuma sai karatun Qur'ani daga bakin kananan yara.
Assalamu alaikum. Ismi Maryam Muhammad Law. Ana dalibat min madrasatin Malam Alim Idris Anguwan Kajinna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada والذي أخرج المرأة وجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب عن الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى والأفلى من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصوف الأولى صوف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم
ما saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.